Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mita 19:31:69 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyyar dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 14 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare nake da Baba Yakub Makeri da masu ran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
An sanar Isra'ila sun ba da shawara a tuhumin Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu da aikata laifukan cin hanci da rashawa al'amura guda biyu daban-daban. Sannan jam'iyya mai mulkin Afirka ta Kudu ta buƙaci sadannen ɗan jam'iyyar ta shugaban ƙasa Jacob Zuma ya Murabus. Yayin da rage mako ɗaya a yi zaɓen 'yan takarar majalisun Amurka, jami'an leƙen asiri sun yi kashedi cewa Rasha tana niyyar yin katsalanda a zaɓukan.
To madalla kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin kare muradun Arewa sun yi kira gwamnatin Buhari.
Muna kira ga gwamnatin Najeriya ta ɗau mataki a jihohin da ke tsakiyar fitina makiyaya da manoma. Hakan kuma ya haɗa da dakatar da shugabannin siyasar jihohin da naɗa kantomomi har lokacin da za a samu daidaituwar al'amura.
Rundunar sojan Najeriya za ta fara wani atisaye da ta yi wa lakabi da suna Operation Cat Race don shawo kan rikicin manoma da makiyaya. Haka kuma za ku ji cewa.
To assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. ‘Yan sandan Isra’ila sun ba da shawara a tuhumin Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu da aikata laifin cin rashawa a al’amura guda biyu daban-daban. Shawarar tuhuma aikata laifin ta bayyana ne a jiya Talata bayan binciken watanni biyu da aka gudanar a kan zarge-zargen da ake yi wa Netanyahu da karɓan kyaututtuka masu tsada na biliyoyin kuɗi. Amma kuma ana zargensa da yin alƙawarin fifita wani mai kamfanin gidan buga jarida wanda ya buga labari mai kyau a kansa. Prime Minister ya bayyana a gidan talabijin ƙasar Isra'ila bayan wasu 'yan mintoci da 'yan sandan suka bada wannan shawara. Ya ce zan ci gaba da yi wa Isra'ila jagoranci cikin mutunci da adalci idan har ku 'yan Isra'ila kun zaɓe ni na shugabance ku. Ya ce shawarwarin da 'yan sandan suka bayar a kansa ba na zargi da ake masa ba zai wani tasiri ba. Ana zargin Netanyahu ne da karɓan kyaututtuka da suka haɗa da taba da barasa na alfarma da kayan ado daga attajirai kamar ɗan asalin Isra'ila mai wasan sinima na Hollywood da ake kira Amon Melchan da wani wanda ya mallaki kamfanin jarida na ƙasar Australia James Parker. Da daɗin ɗan adawarsa tsohon Prime Minister Ehud Barak ya yi kira wannan zargin rashawa da mai muni, amma shi Netanyahu ya kira kansa ne wato saniyan ware ga 'yan jarida da 'yan sanda. Yanzu shawara ta rage ne akan Attorney General Isra'ila Avichai Mandelblit ya tabbatar da ko za a tuhumi Netanyahu. Zargin ba zai buƙaci ya sauka daga buƙamunsa nan da nan ba, amma dai zai yi tarnaƙi ga aikinsa na shugabancin ƙasar wanda tuni yake fuskantar matsaloli daga gwamnatin gamayya ta masu ra'ayin riƙau da kuma masu sassauci.
Jam'iyya mai mulki ta Afirka ta Kudu ta buƙaci shugaban ƙasa Jacob Zuma ya Murabus, amma shi kuma Zuma ya ƙi ba da haɗin kai kuma baya nuna alamar zai Murabus ɗin. A jiya Talata lamarin ya ɗauki sabon salo yayin da babban sakataren jam'iyyar ANC Ace Magashule ya ce babban kwamitin jam'iyyar ya yanke shawara a hukumance na yi wato Zuma kiranye a matsayin shugaban ƙasa. Zuma ya zama shugaban ƙasa na biyu da jam'iyyar ANC ta yi wa kiranye bayan Thabo Mbeki da ta yi masa kiranye kuma nan da nan ya yi Murabus cikin shekara ta 2008. Magashule ya ce ana ci gaba da tattaunawa amma jam'iyyarsa tana sa ran shugaban zai ba kwamitin shugabannin jam'iyyar haɗin kai ya yi Murabus. Ko da yake babu wata doka da ta tilasta wa Zuma ya yi Murabus ɗin, shi kuma ya ƙi amincewa da buƙatar jam'iyyarsa duk da matsin lambar da yake sha daga jam'iyyar. idan ya ki yarda ya Murabus za a kai ga batun ga majalisar dokoki wanda za ta gudanar da ƙuri'ar rashin yarda da mulkin sa idan hakan ya faru akwai wai shugaban jam'iyyar ANC Cyril Ramaphosa ya zama shugaban ƙasar Afrika ta Kudu
ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yayin da rage ɗan makonni a yi zaben tsayar da intakarar majalisun Amurka, jami'an leƙen asiri sun yi kashedi cewar akwai alamun Rasha tana niyyar shirya katsalanda ta ɓata zaben shekarar 2018 kamar yadda ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Shugabannin manyan hukumomin leƙen asiri guda shida sun faɗa wa kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa a jiya Talata cewar Moscow tana daukar zaben ƴan majalisa da aka saba yi a tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa tamkar wata dama da za ta iya dagula ayyuka zaben ƴan majalisa na tsakiyar wa'adin shugaba an shirya yin sa ne a ranar 6 ga watan Nuwamba jami'an na Amurka sun dade suna nuna damuwar su cewa Russia za ta nemi ta katsalanda a zabuka masu zuwa domin sake danyen aiki da ta yi a zaben shugaban ƙasa na Amurka da aka yi shekarar 2016 da kuma jerin wasu zabuka da aka yi na nahiyar Turai a shekarar 2017
siyasa ta mamaye tattaunawar majalisar dattawan Amurka kwana ɗaya bayan da zauren majalisar ya kada ƙuri'ar fara muhawara akan yi wa dokokin bakin haure garan fuska ciki har da matasan da ba su da takardun zama da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana Shugaban masu rinjaye na Republican Mitch McConnell mai wakiltar Kentucky a jiya Talata ya bayyana aniyarsa na kawo ƙarshen muhawara akan batun bakin haure kafin makon nan ya ƙare ya kuma yi zargi jam'iyyar Democrat da kawo harkokin majalisar jinkiri mara amfani yace idan har muna so mu kammala wannan batu a cikin makon nan to ya kamata mu ci gaba da aiki inji McConnell shi ko shugaban marasa rinjaye na Democrat Chuck Schumer mai wakiltar jihar New York ya ki amincewa da McConnell akan fara muhawara akan dokar da za ta yi tsanani akan wasu birane wato da gundumomi da ake kira masu baiwa bakin haure mafaka ko mabuya waɗanda ba su baiwa hukumomin tarayya haɗin kai wurin gano wa da mika bakin hauren da ba su da takardu ga hukumomin tarayyar Shuma ya ce shawarar ba ta tunkari matsalolin yaran da aka shigo da su Amurka suna ƙanana da ake kiransu dreamers ba kazalika bata tunkari matsalolin tsaron iyakokin Amurka ba dan haka ba za a tafka kuskure wajen aiki da wannan shawara labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC Madalla gamayyar kungiyoyin kare muradin arewa sun baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari shawara da ya sa dokar ta bace a wasu jihohin arewa guda biyar bisa wasu dalilai da suka bayar daga Abuja ga rahoton Madina Dauda
We nevertheless believe that the current spate of killings and arrests are not isolated incidents but are linked a grand design to destabilize the law
Muna kira ga gwamnatin Najeriya ta dau mataki a jihohin da ke tsakiyar fitina makiyaya da manoma. Hakan kuma ya hada da dakatar da shugabannin siyasar jihohin da nada kantomomi har lokacin da za a samu daidaituwar al'amura. Wannan shine matsayin taron gamayyar kungiyoyin kare muradin arewa da aka gudanar a Abuja, kamar yadda sakataren kungiyoyin Abdulaziz Suleiman ya gabatar. Jihohin da kiran ya shafa sun hada da Zamfara, Kaduna, Benue da Taraba. Idan za a tuna gamayyar da ita ce ta taba baiwa ƴan kabilar Ibo wa'adin su fice daga yankin arewa matukar sun dage kan raba ƙasa ko kuma kafa biyafura ga ƙarin bayani kan taron daga jagoran gamayyar Sharif Ashiru Nastura
wannan abin da ake rainawa zai fa iya jefa ƙasa na cikin tashin hankali da ba taba shiga ba zai yi a kawo rigima a kawo mana abu na addini da kabilanci arewacin Najeriya a kaddara wannan abin in ya balle za a iya danne shi cikin lokaci kan kabi ba zai yiwu ba kuma ina so shugaba Buhari ya fuskanci wannan abu guda ɗaya mutan arewa an karar da hakurin su yanda ake kashe mutane ake kashe Fulani har yanzu a ce Yaraba sun to sun ce ba za su yi dealing da Fulani mutanen Ijo sun to za su yi dealing da Fulani Inyamuri sun yi dealing da Fulani kuma shi yana gudun ya ce wai zai dauki action saboda ka a ce wai kabilarsa ce ai rantsuwayi da constitution rantsuwayi da alkurani a constitution na ji cewa zai kare jinin dukkanin dan kasa ba zai bari a zubar da jinin wani dan kasa ba saboda haka Fulani ɗan kasa ne dole ya ki hakkin su
game yadda ya ta zargin wasu da tace makiyan arewa ne dake son wargaza yankin ta ce duk yanki ko kabila ka iya neman cin gashin kai maimakon zama cikin kiyayya to sai dai ministan kula da harkokin matasa da wasanni barista Solomon Dalung yayi karin haske akan matakan da gwamnati ke dauka wajen dakile rigingimin
zamu jajircewa al'umma saboda rayukan da aka rasa kuma kamar yanda shugaba ya bada tabbaci muna kan bakan mu babu gudu babu ja da baya zamu doke matakai mutabbatar an dawo da kare rayukan yan Najeriya ga waɗanda kuma rayukan su ya salwanta zamu yi roko ubangiji Allah cikin ikon sa ya rahamshe su sanin nan kalame na shugabane a wannan lokacin ya kamata ya kasance waɗanda zai kwantar wa yan Najeriya da rai waɗansu kalame a sashe na rura wutan rikici da fitina ba alheri bane kuma ba alaman shugabanci ne mai kyau ba wannan ba lokaci ne kuma za a ce muna neman a ga kyau mu a gabakin wani wannan shi ma shugabanci bata gaji wannan ba amma sai mu na gwamnatin tarayya mun dauna wayan wannan abin da ya faru kuma mun dau matakai na tabbatar cewa duk waɗanda su hanayen su a cikin wannan za a zabular su domin a gudanar da su a gaban shari'a
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Shin madalla a gai da Madina Dauda. Rundunar sojin Najeriya za ta fara wani atisaye da ta yi wallakabi da suna Operation Cartrace don shawo kan rikicin manoma da makiyaya arewa ta tsakiya. Kamar yadda za ku ji daga bakin mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin labari Mr. Femi Adesina a rahoton Umar Faruk.
Exercise by the Nigerian Army called Operation Cartrace had been announced and it takes off later this week in the North Central Zone.
Wannan atisaye wanda sojojin Najeriya suka kaka gabawa suna Cartrace zai gudana ne a arewa ta tsakiya inda nan ne aka fi samun tashin hankulan da ya shafi manoma da makiyaya da kuma sauran masu ta'addanci ana sa ran ba da jimawa ba wannan atisaye zai kawo ƙarshen ko zai rage matuƙa gaya ci gaba da tashin hankulan da ake samu tsakanin makiyaya da manoma da kuma sauran masu aikata waɗansu miyagun laifuka da wannan atisayen zai shafa to amma ganin cewa an shayin irin waɗannan taruruka tsakanin shugaban ƙasa da manyan jami'an tsaro na Najeriya amma ana ci gaba da sauran rina akaba na tuntubi wani kwararre akan sha'anin tsaro kuma wani tsohon soji wato General Abdulrazak Umar domin inji ko akwai wani abu da gwamnatin ba ta yi daidai ne ko kuwa akwai wani mataki da ya kamata a dauka wanda har yanzu ba a dauka ba
idan kaga irin wannan abu yana faruwa to ɗayan biyu ko ba a ayyace makasudin da abin da za a yi ba za a yi kaza dan a kare kaza ko dan a daina kaza ko dan a rage kaza kaga na farko kin ko kuma idan har an daddane cewa za a daina kaza za a kare kaza dan a kare kaza ko za a yi kaza dan a kare kaza sai kuma aka ce to waje wanzar da wannan abun da abiya to nan ma aka samu matsala an baka samu wanda zai wanzar da ba yayi surrender ya kamata to kaga banzu abin nan ba mutum ne kamar mota kace ta lalace maimakon ka kaita an daddane maka cewa ba kaza ko akwai kaza maimakon ka kaita waje wanda ya iya yara sai kuma ka hada ta da wanda bai ba abin da ya sani buga-buga yayi wani lokacin akan gane me ya kamata a yi akan sanya ya kamata wa ya kamata a sa ai amma saboda uzurorin siyasa to sai a kin wannan abun ko kuma ba za a bashi muhimmancin da ya kamata ba to wannan yakan jawo wani abu na tsaro ya wargaje
General Abdulrazak Umar a tattauna da ne da shi a Abuja yanzu ɗan Najeriya sun sa ido su ga tasirin da wannan atisaye zai yi wurin kawo ƙarshen cigaba da tashin hankulan da ake samu musamman tsakanin makiyaya da manoma Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja Najeriya
a gai da Umar to har yanzu dai muna birnin tarayya inda a rahoton mu na gaba za ku ji cewa gamayyar kungiyar mata musulmi ta gudanar da gagarumin taro a ranar hijabi na duniya ga Nasir Adamu Hikaya da karin bayani
Gamayyar kungiyar mata musulmiya babban birnin Najeriya Abuja ta yi gagarumin taron ranar hijabi na duniya inda matan suka karrama Malama Firdausi Amasa da aka kyamincewa da bata shedar kammala karatun zama cikakkiyar lawyer saboda sanya wani dan hijabi baya ga kayan lawyer da ya saba da kaidar yayi sabbin lauyoyin. Matan da yawanci dake aiki a Abuja har ma da na kungiyar mata musulmi ta Najeriya Fan 1 sun ce za su yi duk abu mai yiwuwa wajen kwato abin da suka zayyana da hakkin Amasa da hakan zai kai su gaban wani komiti na majalisar wakilai. Malama Rahama Musa Sani jagora ce a taron.
Wajen ayyuka da ya kama kamar na soja ko na police ko dai paramilitary haka har in ke musulma ce na kwarai kina kyamatan aiki a wannan wajen domin ana hana ki sa hijabi haka corporate organization waɗansu wajajen aikin gwamnati da hakkinmu ne a ƙasar nan mu yi aiki a wajen sai kaga an hana ka to gashi har ya kai ma ga makarantu sai kuma yanzu ga magana Firdausi yarinya ta karanta law ta ci ba wai bata ci ba ta biya kudi duk hakkin da ya kamata ta ita kuma abun ma al'ajabi shine wannan hijabin ba ma fa babban hijabi bane fa dan karamin hijabi da yaje zuwa wajen wuyanta wanda ta cusa a cikin rigan nasu na lawyer amma ga hana wannan baiwar Allah certificate dinta to amma mun saba yin wannan wajen shekara kudin da muka ga mu kamun wannan shekara mun tafi wajaje waya wajen ziyara mu wayar wa mutane da kai mun tafi wajen military aka ga mana babu damuwa mun je Human Rights Commission su suka gaya mana cewa a cikin constitution na Najeriya hakkinmu ne kowa yana da yancin shi ne bautawa abin da yake so don haka ba wani wanda ya isa ya hana mu.
Malamai maza ma irin su Ustaz Abubakar Sadiq na masallacin An-Nuru sun halarci taron na tambayi shi ra'ayinsa kan yadda akan samu mata da hijabi a lamuran kunar bakin wake daidai lokacin da batun tsaro ya zama ruwan dare game duniya.
Tsaro in an duba watakila abubuwan da suka faru a Northeast da ake sa mata su sa wannan abin nan bumabumai a karkashin hijabin su to wannan lallai Allah subhanahu wataala zai kare mu kuma Allah ya shirye da masu yin wannan aikin amma duk da haka bai bada dama cewa a hana mata da suke sa hijabi tafiya ko a yi musu wani kallon sun zama terrorist ko a yi musu kallon ɗan Boko Haram wannan ba daidai bane mace da ta sa hijabi kila akwai wanda ta yi da irin wannan manufan saboda an yi brainwashing dinta ta je ta aikata wa irin wannan abin amma da yawa matan da suke sa hijabi sun sa ne saboda suna son su yi ibada kuma saboda suna son su bi dokan Allah subhanahu wataala don wani barna ya auku ba zai yiwu ba a ce gabaki daya a hana abin da mutane su haka zalik duk macin da ta sa hijabi an san to akwai wanda suke wannan barnan dan an yi brainwashing din su in an kama su a ware su amma ba gabaki daya za a ce duka mata a hana su sa hijabi saboda irin wannan yanayin wannan ba dalili bane kuma ba za mu amince ba za mu yarda ma da irin wannan dalilan
an ga matan sanye da hijabi da nuna ba wata doka da ta hana haka Firdausi Amasa ba ta yi magana ba saboda batun nata yana gaban kotu. Tasira da mai lika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gayi da Nasiru Adamu ya laikaya, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu aka agogon muke cewa karfe 12:18 na dare. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau.
Cikin shirin dokar hana kiwo ta jihar Benue ba ta tauye yankin ƴan ƙasa ta yin walwala ba? Abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a tsaron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Babu abin da ya dauke hankalin gwamnatoci a kowane mataki a Najeriya a yau kamar batun tsaro, musamman rikicin manoma da makiyaya. Tsarin mulkin kasar ya fayyace ikon gwamna karkashin kashi na biyar karamin layi na biyu na kundin tsarin mulkin Najeriya. Kuma babu mamaki annan ne watakila ka ce gwamna shine shugaban tsaro a jiharsa. Kuma babu shugaba da zai zuba ido ko ya nade hannu ya ga ana hasarar rayuka da dukiya bai dauki mataki ba. To sai dai duk mataki da za a dauka inji masana tila sai kaucewa yin karo da tsarin mulkin Najeriya. Nan gaba kadan za ku ji abin da lauya zai faɗa kan dokar hana kiwo ta jihar Benue. Amma kamin nan Ibrahim Abdulaziz ya nemi jin ta bakin tsohon director a ma'aikatar noma ta tarayyar Najeriya mai kula da sashen dabbobi Alhaji Usman Micika kan wannan batu na gandun kiwo.
Ita gwamnati da kana muna da ma'aikata wanda ya kira range guard, grazing control assistant waɗanda hakkin su ne su lura da wa'annan wurare. Wuraren nan an yi su ne bisa doka akwai law ga ta establishing wa'annan shi ne yake fada colony da randa babu doka abinda babu doka kuma in kai duka banza ne akwai doka ta establishing wa'annan
to mai zo su jo ya yanzu misali suna maimakon su wannan doka sai suka koma akwai abin da ke anti open grazing bill
wannan dokan ni kaina ban yadda da ita ba bazan kuma yadda da ita ba ina da na hujjoji
to me ne hujjarka
hujja na na daya ko hanya in ana yi ana nuna mutum ga inda zaka bai hanya da zai temporary kafin a gama na farkon ba zaka ce da dare kurun ka zo na kai tunani kai kanka yayi maka kace kai wannan dokan kuma dole a bita babu dole ita namu in ba dai an amending constitution namu na Nigeria 1999 amended 2011 ta ce ta hana movement na kowa dabba yana da nasa an ba da iko kai moving duka kai tafiya
akwai shi a kundin mulki
akwai shi a tsarin mulki namu na Nigeria to ya kai baka da tsarin mulki ka fita kashi kai
na tambayi lauya Hassan Liman shin me zai ce kan dokan nan ta hana kiwo da gwamnatin jihar Benue ta kafa
na yi karance kuma na karanci musamman doka da jihar Benue ta yi amma jihar Taraba da jihar Ekiti na ji sun yi dokar amma ban karanci wannan dokar nasu ba a na jihar Benue musamman kashi na 19 na dokar nasu da kashi na 12 da kashi na 20 in aka karanta wannan dokar nasu za a ga cewa wannan dokar musamman yayi karo da kashi na 41 da kashi na 42 da kashi na 43 na tsarin mulkin Najeriya idan a kashi na 19 na dokan da jihar Benue ta yi ta ce makiyaya ba su da dama su bi cikin jihar Benue musamman da dabbobinsu a ƙasa da sauransu wato anan in aka yale za a ga an dauke ko an tauyewa su makiyaya musamman masu shanu da sauransu hakkinsu da suke da shi na zirga-zirga na kai da dawowa a ƙarƙashin kashi na 41 na tsarin mulkin Najeriya to duk wanda kuma yayi haka kaga ya saba wa tsarin mulkin Najeriya kenan wanda dokan nan bai kamata a ce an yi ta ba duk dokan da za ta saka wa tsarin mulkin Najeriya wannan dokan tamkar haramtacciya ce haji sahabu
haji Hassan shin wannan doka ba ta yi wa masu kiwo kudin goro ba ma'ana an hada su baki da an aza musu laifin mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku
haji sahabu wannan abin da suka yi din nan ya yi karo da kashi na 42 na tsarin mulkin Najeriya domin kashi na 42 na tsarin mulkin Najeriya ta ce ba wani doka da za a yi a Najeriya ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha da za ta yi wani doka da dokan nan za ta nuna bambanci tsakanin mutane wato abin da ake cira discrimination wato nuna bambanci ko don launin mutum ko don addininsa ko don kabilarsa to yin haka ya saba wa kashi na 42 na tsarin mulkin Najeriya in mutum ya aikata laifi har ya aikata laifi laifin nan an tabbatar da cewa ya aikata wannan laifin to waɗanda suka yi laifin ne za a same su a yi hukunta su a ce sun aikata laifi amma abin mamaki haji sahabo a ƙarƙashin kashi na 20 na dokan da jihar Benue ta yi za ka ga cewa in aka samu ɗan jihar Benue yayi barna na sace shanu da sauransu anan an ce shi fa a masa tara ne na 100,000 amma a dokan jihar Benue aka ce in babulatani ne ko kuma makiyayi musamman shanunsa suka yi barna da sauransu to shi anan hukuncinsa za a ɗaure shi ne a kalla tsawon shekara ɗaya a gidan yari.
Doka ta baiwa ɗan jihar Benue wani fifiko ne akan wani ɗan Najeriya shi dan ɗan jihar Benue ne haifaffen jihar Benue yana da dama yayi wani abu wanda wani ɗan Najeriya shi bai da ƴanci yayi.
Haji sabo wannan shine abin da yake ba kowa mamaki duk wanda ya karanta dokan da Jaka Benue ta yi zai ba shi mamaki kwarai da gaske domin duk dan Najeriya a tsarin mulkin Najeriya musamman kashi na 25 na tsarin mulkin Najeriya duk dan Najeriya musamman a tattakan Najeriya ko kuma dan Najeriya wanda aka aike shi koda a waje ne amma iyayensa dan Najeriya ne amma kansa shi dan Najeriya ne ba wani doka da za a yi a ko gwamnatin tarayya wato majalisar tarayya ko kuma wata majalisa ta jiha za ta yi doka da za a ce wannan dokan don mutum shi ba dan jiha kaza ba ne bai kamata ya yi daɗi wannan dokan ba to dokar da jihar Benue ta yi ta nuna bambanci tsakanin 'yan jihar Benue da sauran 'yan Najeriya musamman a nan wannan dokan kamar yadda na ambata kashi na 12 da kashi na 20 na dokan da jihar Benue ta yi ta nuna bambanci tsakanin waɗanda suke in jihar Benue har tana ce musu wai indigen wato 'yan ƙasa kenan wanda a cikin tsarin mulkin Najeriya ba wani batun magana indigenship ana magana ce ta 'yan ƙasa
gwamnati tarayya tana iya tafiya kotu ta kalubalanci wannan doka ko kuma dai sai su makiyaya ne za su iya kalubalantar wannan doka gaban shari'a
to haka sabu anan wanda dokan aka yi yana ji ya sa'a wa 'yancinsa dan abubuwan da muka ambace su dinnan kashi na 41 kashi na 42 da kashi na 43 hakki ne ta dan adam a karkashin tsarin mulkin Najeriya duk wanda yake ji wannan abin ya yi bai masa dadi ba zai iya zuwa kotu ya kalubalanci wannan dokar to bayan haka kuma ita ma kanta gwamnatin tarayya in ta ga cewa an yi wani doka da ya saba wa tsarin mulkin Najeriya gwamnatin tarayya ta hannun babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya wato attorney general na kasa kenan zai iya shigar da ƙara ya tambaye shin bisa ga tsarin mulkin Najeriya wata jiha za ta iya yin doka da zai karo da abin da yake cikin kashi na 41 da 42 da 43 ko kuma wani kashi na tsarin mulkin Najeriya tambayoyin da shi babban lauyan gwamnatin tarayya ko ita gwamnatin tarayya za ta kai kenan a gaban kotu ko kuma makiyayan ko kuma wanda yake ji hakkinsa an toye maza ko makiyayi ko wani ɗan Najeriya musamman zai iya shigar da irin ƙarar wanda kuma in aka yi haka kotun ana kyautar tsammanin za ta ba da fasara domin a sani shin jihar Benue da kuma jihar Taraba da sauran jihohi da suke yi wannan doka ko suka yi waɗannan dokokin da ya karo da tsarin mulkin Najeriya daidai ne dokan ko ba daidai ba ne.
Masu haro abin da ya sauka kenan cikin shirin demokuraɗiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Ibrahim Abdulaziz da lauya Hassan Liman da kuma Bahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidai da sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali Zan da aka tayi sallama da ku sai makon gobe.
Kuma da lada wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Akwai yiwuwar kila kuskuren matukan jirgin sama da rashin aikin na'urar hango jirage su ne suka haddasa hadarin jirgin sama na fasinja a Rasha wanda ya kashe mutane 71 da ke cikin jirgin a cewar masu bincike. Bayan nazarin na'urar tattara bayanai na jirgin samfurin AN-148 kwamitin harkokin jiragen sama ya ce hatsarin jirgin sama da ya faru a ranar Lahadi a kusa da birnin Moscow bayan matukan jirgin sun gano bayanai waɗanda suka saba wa juna a kan injunan jirgin guda biyu. An samu sabanin bayanan ne saboda matukan jirgin ba su kunna sashen ɗaukar zafi da jirgin ba kafin su daga, in ji kwamitin. Jirgin AN-148 mallakar kamfanin jiragen sama na Saratov ya tashi ne daga birnin Moscow a ranar Lahadi a kan hanyarsa zuwa birnin Osk.
To madalla masu rarrun ma na miki ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku cewa hukumar samar da ayyukan yi ga matasa ta ƙasa za ta horas da matasa da ke sansanonin 'yan gudun hijira 11,300 sana'o'i a arewa maso gabashin Najeriya sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin jin wannan. yanzu a madadin Baba Yakuma Kirde ya ce na gabatar da shirin da kuma Ci Bahiru Dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kadan da hantsi assalamu alaikum.